Samun sabuntawa a cikin karfin Ubangiji. Saboda haka, da yake muna da wannan hidima bisa ga jinkan Allah, ba za mu karaya ba. Korintiyawa ta 2 sura 4 aya 1. Daga cikin wasiku 13 da Bulus ya rubuta, da mai jan hankali shine wannan wasikan Korintiyawa ta 2. A cikin wannan wasika, Bulus ya bude zuciyarsa ga wahalolin da ya dame shi da kalubalen da ya sha domin aikin Ubangiji. Yana cewa, an masa ne ta kowace gefe, amma ba murkushe ni ba. A cikin rudani, amma ina cikin kwanciyar hankali ta. A cikin sanani kuwa, amma ba ya ce ni ba. An buga ni, amma ba halakar da ni ba. A Korintiyawa ta 2 sura 4 aya kuma 8 zuwa 9. Bulus kuma bai boye mana gaskiyan cewa rayuwa ta bin Ubangiji fa yana da wahala ba. Yace, so 5 ai mun bulala 40 babu guda daya a hannun Yahudawa. So 3 ai mun duka na tsiya. So 3 jirgiya tarwashe da ni. Amma ban kai ga halaka ba. Na kwana abu daidai hatsari a cikin teku. Amma Ubangiji Allah ya taimake ni. Korintiyawa ta 2 sura 11 aya 16 24 zuwa 26. Shin waloli nawa ne zai hana mutum bin Ubangiji? Shin Bulus yana da wani karfi ne na musamman wanda Allah ya bashi domin yin aiki a cikin rayuwarsa? Bulus ya yi amfani da karayen zuciya a cikin Korintiyawa ta 2 sura 14 aya 1 aya 16. Karayen zuciya yana nufin sananin da mutum yake sha domin bin Ubangiji. Me yake sa ka karayar zuciya? Kalubale na jiki? Gugurmaya na motsin rai? Yanke-yanke na ruhaniya? A zahiri lokacin wahala, lokacin rashin kuɗi da abokan gaba ko yan adawa sun mamaye mu, shin kwazon biyayyanka ga Ubangiji zai ragu? Menene mafita? Bulus ya ba da ra'ayoyi guda 2 kamar haka. Sabunta hangen nesa namu. Korintiyawa ta 2 sura 4 aya 16 zuwa 18. Sabuntawa yana faru ne idan mutum ya zauna tare da Ubangiji, ya kuma karanci kalmansa. Domin abinda idonmu yake gani a yanzu mai wucewa ne, amma abinda idanunmu ba su gani yanzu madawami ne. Domin karin bayani, sai a tuntube mu a TWR Nigeria ko kuma a kira wannan lamba kamar haka: 0806080801, ko kuma karin karatu a Korintiyawa ta 2 sura 4 aya 1 zuwa 6.